أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي متار البركة مسجد خلفاء الراشدين دن سوكتي كو سرابة رمضان كما يندى زي مكي بيان إن شاء الله زي كسنتي بايهن سلا أزهر منتي تلاتن أبندي سوك أندقى ta'ammulat ko tadabburat a cikin ayoyin alqur'ani zamu ringa tsayawa ya kasance ai tsaraba ce wanda zamu raka wannan wata da ita kasancewa wata ne na alqur'ani wata ne da zaran an ce ya kama to malumma ko magabata suna karkatar da dukkan lokutan su akan dawainiya ga wannan alqur'ani haka kuma al'adar mu a gari a kasashen mu zaka gani idan an ce Ramadan ya kama ko ina zaka gani ana haba-haba a fassara wani abu daga cikin ayoyin alqur'ani ma abin da yake shine mutun yayi kokari ya bada himma wurin karanta alqur'ani tilawashi haka kuma da sanin wansa daga cikin ma'anonin wannan alqur'ani kasancewar da zaran an ce watan Ramadan ya tsaya mala'ika Jibril bai gushewa yana kai kawo zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna bita alqur'ani tare da shi yake bayyana mana hadisi Abdullah ibn Abbas yake cewa karshen rayuwar shi ko karshen shekara wanda manzo Allah ya rayu a cikin ta mala'ika Jibril har su biyu ya sauka suka yi bita wannan da wannan alqur'anin hasali ma wannan alqur'anin an sabkar da shi a cikin wannan watan kamar yanda yake bayyana mana shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan insha Allah yau dai ga watan ramadan zamu yi tsokaci akan wata aya guda ko guda biyu wanda suke mana bayani ainihin farlanta mana wannan wata mai albarka aya ta 183 wadda take cikin suratul baqara ke bayyana mana yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna wannan ayoyi guda biyu zamu yi iyakacin kokari mu gani mun tsaya kamun lokacin namu ya kai mu fassara su mu huddo abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su karkashin wannan aya ubangiji yake kira da babban murya ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da zaran kaji an yi wannan kiran a cikin alqur'ani to ka kashe kunne ka saurara saboda da kai ake kai wanda kake da imani ka ji sakon da ubangiji zaya isar maka dan ya kasance abu ne wanda zaka amfani da shi a rayuwarka ta nan duniya haka gobe kiyama kasancewar alqur'ani umuman idan muka dauke shi ubangiji ba wai ya saukar mana da shi bane ba dan mu karanta mu more ba a'a ubangiji ya sabkar mana da shine dan ya kasance mana wani haske ne da shiriya da abin da zai haskaka mana rayuwar mu ta nan duniya da ta gobe kiyama kamar yanda yake bayyana mana a cikin annan hudan linnasi annan alqur'anin an sabkar da shine dan a cikin shi da kai shiriya tsatsage yake da shiriya in dai ka dauka zakai amfani da shi to tabbas zaka samu shiriya haka kuma washifa'ul lima fi suduri waraka ne da duk abin da yake cikin zakata haka bai kamata ba ya kasance an sabkar mana da wannan alqur'anin ba mu yi ihmalin shi 100% mu da shi bayan hannayen mu sai idan an ce lokacin ramadan ya shigo mu ringa haba muna daukan shi yaka samu da kai wani kuskure wanda da yawa daga cikin mu muke yi shine da zaran an ce ramadan ya shigo he kaga mutun a aihe nayi sabka daya shi kuma shi bai tahiyya zamuna ba aka karantar da shi yanda ake karanta wannan alqur'anin ba haka kurum zai zo yana karanta inda a kusa kake ko ka san ma'anar alqur'ani in yana karanta yana canza abinda ubangiji ya yake faɗa yana faɗa abinda yake kuma bayan wannan kamar ka samu wani abu ka bige shi wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan kurakuren da muke yi sai mu ɗauka abinda ka iya faqra'u ma tayassara min abinda ya sauka na daga alqur'ani sai ka karanta abinda ka iya in kana so yayi kai shirin shekara mai zawa insha Allah ina so in yi sabka dai a cikin Ramadan zan zo gaban malami in zamuna ya karantar da ni ya ringa koya mini ko da abin harbace ba in koya ina tahiyya wannan ba karantarwa ba kadai ba abinda yake babban jigo na wannan alqur'anin shine tadabburi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin ayoyi guda biyu afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira shin wai wanda aka sabka musu da wannan alqur'anin ba za su tsaya ba su yi tadabburi ba a cikin ma'anonin abinda ubangiji ya sabkar musu ba ba za su tsaya su yi lura ba daga cikin abinda aka karantar da su ko abinda aka sabkar musu daga wannan alqur'anin ba tadabburi shine ka sanya wannan aya ka huto ka hutar da dukkan kofinta duk abinda ubangiji yake nuhatarka ko sakon da ake so a isar maka ya kasance ka fahimce shi akan kalkashin abinda aka karantar da kai ko abinda aka karanta maka ko abinda aka sabkar maka wannan shine wajibin mu tsaya mu tadabburi a cikin ma'anonin alqur'ani kuma wannan tadabburin shine zai kara haskaka maka kana karanta alqur'ani kana jin dadin shi kana jin dandanan shi idan kuma kana karantawa ba tadabburi zaka samu kurum kamar ana karanta maka wani abu ne wanda yake koma baya haka wannan ayoyi guda biyu ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kukai imani kutiba alaikumus siyamu tabbas an farlanta muku azumin watan ramadana nan dai kawo kutiba bi ma'ana farada duk abinda aka ce maka kutiba ko kuma farada to wajibi ne ka dauke shi ka aiwatar da shi in ma ya kasance fardu kifai ne ko kuma wannan ko ya kasance fardu kifai ko kuma ya kasance fardu aini fardu kifai shine wani yana iya dauke maka kamar misalin sallar gawa idan da za a samu mutane wa'ansu daga cikin gari su dai su aiwatar da ita to sauran ta sabka daga kansu idan kuma aka ce dukkan gari ba za a yi ba to lahin ya hawo kan kowa da kowa shi kuma fardu ainin shine kamar sallah wani bai iya daukewa wani irin wannan wani bai iya daukewa wani sallah wajibi ne wane ya tashi yi wa kanshi to shine nan yake bayyana mana kutiba alaikumus siyam an farlanta muku wannan azumi menene azumi azumi shine kamar yanda malaman lugha suke cewa shine al-imsa ka shine kamewa duk abinda ka kame ka ce ba za ka ƙara aikata shi ba ana iya kiran shi da asiyama kamar yanda halshen ma'ayya ta annabi Isa alayhi salatu wassalam take bayyanawa lokacin da ta dawo da annabi Isa cikin al'ummata ya take cewa inni nazartu lirrahmani sawman aini na yi addawal ga yau a wannan yinin ba zan yi wa kowa magana ba shine dalili ai yani al-imsak anil kalam tunda abinda ta ƙara bayani falan ukallimal yawma insiya yau bazan yi wa kowa magana ba kaga nan al-imsak ko as-siyam yana nihi al-imsak anil kalam ta kame bakinta daga zance idan muka koma bangaren shari'a zamu gani malumai suna fassara ko suna ta'rifin shi as-siyam بمعنى التعبد لله بترك المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس شيني wata ibada wadda take kebantacciya wadda bawa zai fara ta daga ketawwa alfajr zawwa fadawar rana ya hana kanshi duk abinda yake ci ne ko sha ko kuma abinda yake na sha'awar shi duk abinda rai take so to mutun yayi kokari ya nisanci wannan wannan shi ake kira da al-imsak ko kuma as-siyama kamar yanda zan mu gani malumai sun kasa wannan azumin kashi biyu da kai wanda aka umarce mu mu zo da shi kuma da kai wanda aka hane mu da mu aiwatar da shi shine na harko idan muka dauki bangaren wanda aka umurce mu aiwatar da shi yana iya kasuwa kashi biyu da kai wanda yake wajibi wajibi ne sai ka aikata kamar wannan azumi na watan Ramadan da kai kuma wanda yake tatawuan wanda azumi ne na nafila litinin alhamishi azumin ashura azumin tasu'a azumin arafa wa wanda bai samu ba damar tahiyya tsayuwa arafa ba dukkan su wannan suna daya daga cikin azumi wanda yake na tatawuyi sannan daga cikin azumi wanda yake wajibi da kai wanda yake na kafara da kai wanda yake na addawal duka mutum ne zai yi addawal yace zan yi azumi kaza a duk lokaci kaza wannan shi ma ya zamanto wajibi a gare shi haka da kai azumi na ramuwa dukkan suna kalkashin azumi wanda suke wajibi bayan azumi wanda yake na Ramadan su kuma mustahabbi su ne kamar yanda malamai suka kasa su da kai mustahabbun wannan sawmu tatawu al-muqayyad da kai al-mutlaq da kai kuma al-muqayyad wal mutlaq misalin al-muqayyad kamar wanda muka yi bayani akan sita shawwal azumin litinin alhamishi azumin yawmu arafa azumin tasuwa azumin ashura shi kuma al-muqayyad shine al-mutlaq shine kurmi wanda mutun zai tashi kurmi yace yau azumi nake kamar yanda Aisha take ba mu labari manzo Allah yana shigowa gida ya tambaya da kai wani abu wanda za a raba jiya da yau da shi in suka ce me babu yace to na huce azumi nake haka kuma idan ya shigo aka ce mai ga wani abu sai ya ce na dauki azumi amma dai na karya wannan shine ake kira da as-sawmu at-tatawwu al-mutlaq sannan muqayyar sune wanda gashi nan shari'a wanda ta bada dama yake cewa ayi su ko aka baka dama in kana da dama yi sai ka aiwatar da su haka idan muka dauka zan mu gani bangaren azumi wanda aka hana mu mu aiwatar da shi da kai azumin da yake haramun ne qat'an mu aiwatar da shi ko kai azumin da yake makruhi ne mu aiwatar da shi misali idan muka dauki azumin da yake haramun ne mu aiwatar da shi shine ranar idi ranar idi wannan rana ce ta ci da sha haramun ne da duk wani mai azumi yayi azumi a wannan gidi kaga wannan shine kalubale ga wanda ranar da za a ce an ga wata an ajje azumi shi yace a shi ya dau azumi to a wannan rana rana ce wanda aka haramta mutun yayi ayya dau azumi a cikin ta da kai kuma azumi wanda yake makruhi kamar wanda yake mahajjanci wanda ya tahi ya tsaya a Arafa kuma ya dau azumi a wannan rana ta Arafa wannan an karhanta azumin shi a wannan gidi haka idan muka dauka zan mu gani azumi yana da wasu fadaloli masu yawa wanda kusan dukkan satuttukan nan duk wanda ya bude kafar radio ko kuma television zai ji ana bayani akan abubuwa wanda suke na fadala ga wannan azumi wanda yake mai girma shine nan ubangiji yake bayyana mana kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka farlanta wa waɗanda suke tun gabaninku la'allakum tattaqun ku dan kun samu takawa ta ubangijinku nan ya kawo kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka farlanta wa al'ummu wanda suka gabace ku idan muka dauka wannan zamu iya fahimta kamar tasliya ce ubangiji yake yi wa al'umman manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi saboda kasancewar duk abu idan aka ce ba kai bane ba farau ba idan ka tashi aiwatar da shi sai ka gani abin ya zo maka da sauki amma dai aka ce kai ne ka fara wannan abin to sai ka ringa tunanin wannan abin ai yana da wahala wannan abin kaza ne sai aka ce a'a ai al'ummun da suka gabace ku daga cikin su da kai yahudawa da kai nasarawa da kai wanda suka gabace su dukkan su an farlanta musu yin azumi sai dai bamu sani ba a wata kaifiya ce ubangiji ya farlanta musu a wani lokaci ne ubangiji ya farlanta musu kaga wannan lallashi ne ga zakatan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamun ku an farlanta wa an su kuma sun aikata sannan abu na biyu abinda zan mu iya fahimta shine lalle ana so ne ubangijinmu yana so ne ya cika mana irin fadalar da yayi wa al'ummu wanda ya gabace wanda suka gabace mu ka gani azumi yana da lada yana da tagomashi sama da yanda baka tunani kamar yanda a cikin hadisul qudsi ubangiji yake bayyanawa yake cewa kullu amali ibn adam yudha'afu alhasanatu ashru amsalha ila 700 dukkan wani aiki da dan adam zai yi ubangiji yana limka mai shi yana bashi lada 10 yana limka mai lada 10 nan zuwa 700 wannan duk wani aiki da zaka aikata wannan shine gejin shi shine abin da bawa za ya samu sai ubangiji yake cewa illa sawm sai dai azumi fa innahu li wa ana ajzi bihi wannan azumi na wani kuma ni nake sakantawa bawa da abin da naga dama saboda me saboda bawa ya da'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli yana barin sha'awar shi yana barin abincin shi ba dan kowa ba danni da haka ni kadai zan sakantawa bawa da abin da na gani bawa na ya dace in sakanta ne kaga kowanne aiki gashi nan an sanya maka ga abin da zaka samu amma dai banda azumi azumi wannan na ubangiji ne sannan yake cewa la'allakum tattaqun ko kun samu takawa nan la'alla tana zawwa ne litta'lil dan ku samu takawa ubangiji ya sanya muku wannan azuman kasancewa ba wai takawa ba kadai ba ake samu ba amma dai abu wanda yake na asali da aka farlanta mana wannan azumin shine dan mu samu wannan takawa amma dai kuma bayan ita da kai wa'ansu fa'idodi wanda bawa yake samu lokacin da yayi azumi bangaren lafiyar jiki bangaren wa'ansu abubuwa makamantan haka nan ubangiji da ya kawo mana magana yake cewa la'allakum tattaquna mas'ala ta takawa kamar yanda Ali ibn Abi Talib ya ke cewa ita takawa al-khawfu min al-jalila shine tsoron wannan ubangiji madaukaki yace kuma wal qana'atu bil qalila abinda ubangiji ya yalwata maka ya baka ka amsa da hannu biyu ka gode bi kada ka ringa tunanin wani abu can daban yace kuma wal isti'dadu li yawmir rahil kuma da shiri dan kota kwana ranar da za a bar wannan rayuwa ta duniya kama kanka guzuri wanda zaka more shi a gobe kiyama kuma takawa tana ɗaya daga cikin abubuwan da idan ka shiga cikin alqur'ani zaka duk inda ubangiji zai bayani ko bayani game da wa'ansu wanda za su samu rabo a gunshi a gobe kiyama zai ce maka ai su ne masu takawa to shi kuma wannan azumin an farlanta mana shine dan mu samu takawa da kwai hadisin Irbad bin Sariya wanda babban wasiya wanda manzon mu tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake mana hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya wutar shi a cikin sunan yake ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a ina muku wasiya da ku ji tsoron ubangiji ku samu takawa a cikin al'amurran ku shine shi takawan nan duk abin da zaka yi shi kayi shi a alƙashin haske na ubangiji dan ubangijin dan sakanta maka haka kuma duk abin da zaka bari kayi shi dan tsoron ubangijinka dan tsoron abin da zaka girba a gobe kiyama idan ka aiwatar da wannan zinuban ta sanya ake kira wajibi ne bawa ya kasance a cikin al'amarin shi komi da komi da kai takawa a cikin shi haka lokacin da shima Imam Tirmidhi ya wutar da hadisi Anas bin Malik zai yi bulaguro yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gani nan zan yi bulaguro ina buƙatar wani guzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zawwadakallahu taqwa Allah maka guzuri da jin tsoron shi duk inda zaka huta in dai da kai takawa a tare da kai to tabbas ka riga yi kasha takawa wannan idan muka kuma cikin alqur'ani zaka gani alqur'ani yana mana bayani ba wani ba wata tuha wanda bawayen ya cancanta ya tuhatar da kanci sama da tuha wanda take ta jin tsoron ubangiji kamar yanda yake bayyana mana ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warishan walibasut taqwa aku ya adam ubangijin ku ya sabkar muku da tuha wanda za ku suturce tsiretin ku amma dai walibasu taqwa bayan ita ubangiji ya sabkar muku da tuha wadda take ta jin tsoron shi wannan tuha ce wadda idan bawa ya tuhatar da kanshi to za ya samu lamani a rayuwar shi ta nan duniya lamani a rayuwar shi ta gobe kiyama haka kuma ubangiji yake umurtan mu ta zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi kokari ku yi guzuri a rayuwar ku amma dai ba wani guzuri mafi tsada wanda bawa ya cancanta yi wa kanshi sama da guzuri na jin tsoron ubangiji na takawa haka kuma idan muka dauki takawa ba wani aiki da bawa zai aikata wanda ubangiji zai karbe shi in babu takawa a cikin shi kamar yanda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul maida innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin tabbas ubangiji yana karba ayyuka ne na kwarai daga wanda suke takawa wanda suka yi dan shi wanda suke tsantsanta ubangiji a cikin ayyukansu haka kuma duk lokacin da bawa zai kasance yana da takawa a cikin rayuwar shi to zai kasance tare da ubangiji kamar yanda ubangiji yake bayyana wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ku ji tsoron ubangiji ko ku samu takawa a cikin al'amuran ku ku sani lalle Allah yana tare da masu takawa haka kuma yake bayyana mana a cikin Ali Imran innallaha yuhibbul muttaqin ku wallahi fa innallaha yuhibbul muttaqin lalle ubangiji yana son masu takawa abubuwa da yawa kamar yanda ubangiji zai jibinta al'amuran ka in dai aka ce kana da takawa to ubangiji yana jibinta al'amurka kamar wanda yake bayyana wa wallahu waliyul muttaqin Allah shine majibincin al'amarin wanda suke da takawa a cikin rayuwarsu haka kuma waliyan Allah wanda suke waliyai na kwarai wanda ubangiji ya yabe su yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suke da takawa kaga wannan duka miye ubangiji da kai abubuwa da yawa wanda takawa idan muka bibiya zan mu gani irin gata wanda bawa zai samu abun ubangiji shi in dai an ce yana da takawa to shine nan ubangiji da yazo kan wannan ayat sai yake nuna man dalilin da ya sanya muka farlanta muku wannan azumin shine la'allakum tattaquna dan ku samu takawa wannan takawa kuma aka yi ni ubangiji ya mana ta'lili sai ya ce ayyaman ma'dudat a cikin ɗan kwanuka ne kadan wanda zaka samu wannan takawa wanda zata datar da kai ka samu takawa a nan gaba ko a cikin sauran kwanukan ka wanda suke koma bayan Ramadan saboda Ramadan innan zai koya maka abubuwa daban-daban zaka kame bakin ka saboda ayyuka mallam ya da qaulan zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar ba fada ta ƙarya ba da shaida ta ƙarya da aiki da ƙarya can banza yace to Allah baya bukatar kishirwar shi da yunwar shi kaga aikin banza ne kaga wannan ba wai ka kame bakin ka hana kanka abinda zaka ci ba ka hana kanka abinda zaka sha ba a'a su ma wannan bakin sai ka kame da hutar da fala yarfus wala yaskhab wa in shatamahu ahadun falyakul inni sa'imun kada mutun ya ringa yashashin zance alfasha ta ringa hutarwa daga bakin shi kadda ya ringa tada jijiyoyin wuya a cikin mutane yana halin mai azumi kadda kuma yi zage-zage kai koda wani ya zage shi ko ya tsine mai ko an zo an ware tatar baki ya ce mai wani ya hakuri azumi miki wannan halin wannan a cikin wannan kwanukan in ka dore akan shi ya kasance wannan ci ne halinka to tabbas bayan Ramadan in zaka ƙara ci gaba akan wannan hali wanda kake ka ganin takawa ta samu shine dalilin da ya sanya aka nuna aka koya maka to a wannan hali naka na mai azumi bai kamata ba kai kaza bai kamata kai kaza ba ka kiyaye kaza ka himmantu akan tilawa alqur'ani ka himmantu akan kaza ka himmantu akan ayyuka na gari la'allakum tattaquna kaga duka wannan azumin ya koya mana wa'ansu ladabi ya koya mana wa'ansu halilluka wanda in mun yi su mun samu takawa to tabbas za mu dore a nan gaba rayuwa sai ta yi kyau dan ma hakan ake so a dora ka kuma akan hakan ne zaka samu gata a gun ubangijinka a gobe kiyama shine ubangiji idan muka leka wannan aya za mu iya fa'idantuwa da abubuwa kamar guda shida daga cikin su shine muhimmancin azumi kasancewar yanda ubangiji yayi kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani abin inda bai da muhimmanci da ba ai ba kira daga dogon murya ba irin wannan ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani kaga saboda abin da za hudi maka yana da muhimmanci kuma wannan ita ce kaida a rayuwar nan duk wanda kaji an ce ana shela to ka san ai abin abu ne wanda yake mai muhimmanci inda abu ne mara muhimmanci ne sai a ce wani taika hudi wa wani amma dai shi na aka ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ba dan komai ba dan ya kasance mun san muhimmancin wannan kira da aka yi mana muhimmancin kuma wannan umarni wanda aka yi mana a cikin wannan kira haka idan muka leka zamu gani lalle azumin nan farlanta mana shine akai ba kayan wasa bane ba kutiba alaikum siyamu ubangijinku ya farlanta muku wannan azumin wajibi ne ka aiwatar da shi haka idan muka leka ayar zan mu gani tana karantar da mu wannan azumin ba mu kadai ba ba kan mu harau ba al'ummu wanda suka gabace mu an farlanta mu su ma sun sharo mun wannan azumi haka kuma idan muka leka zan mu gani ana lallashin al'umman manzo Allah akan lalle ba ku bane harau ba dan haka kuma ku ci gaba da abinda aka farlanta al'ummu wanda suka gabace ku haka kuma yana karanta ku wannan aya tana ƙara karantar da mu falalata al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda aka yi wa al'ummu wanda suka gabace mu da aka zo sai aka ƙara mana kamar yanda ubangiji yake bayyana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah haka idan muka leka zan mu gani hikimar da ta sanya ubangiji ya farlanta mana wannan azumin shine la'allakum tattaquna dan ku samu takawa ta ubangijinku haka idan muka leka zan mu gani fadalar takawa lalle takawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da kamar yanda idan muka koma cikin suratul nisa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha wasiya wanda ubangiji yayi wa wanda aka ba su littattafai kamun ku haka kuma al'umman manzo Allah shine ku ji tsoron ubangijinku ku samu takawa a cikin al'amuranku haka daga ciki abubuwan da zamu iya fahimta shine hikima ta ubangiji na bambanta mana nau'ika na ibada kaga wannan shi ibada ce wadda ta shahi gangan jiki tunda nau'ikan ibada da kwai ibadar da gangan jiki ne kadai za a yi ta da kwai ibadar da gangan jiki da dukiya ne za ta yi ta da kwai ibadar da dukiya ce kadai za ta yi ta to kaga nan ubangiji sai ya kaddara mana ya bayyana mana hikima na daga nau'ika na daga ibada wanda ubangiji wanda yake nawa'awa al'umma ta manzon shi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a gulgujen mi aya ta biyu ta hankali sura minti biyar ko muna iya tsayawa inda kwai tambaya sai mu amsa da dan mu cika alƙawarin minti 30 din da kwai masu aiki ka sai da sannan in Allah ya kaddara gobe mun dawo muna cikin masu rai zamu tashi aya ta biyu sai mu fitar da abin da zamu iya fa'idantuwa da shi a cikin aya insha Allah alaikum salam na'am wannan mas'alar niyya mas'ala ce wadda muke sanyawa kan murudani a cikin ta aslan ita niyya mahalluha alqalb gunda ake kulla niyya ita ce zuciya da zaran ka tashi daddaren nan ai shi manzo Allah miye mallam yajma'u siyama qabla alfajr fala siyama la duk wanda bai dau niyyar azumi ba kamun ketawa alfajr to bai da azumi a wata riwaya mallam yajma'u siyama ila al-layl fala siyama la duk wanda bai dau niyyar ba azumi ba zuwa daraba to tabbas bai da azumi mun ga wata yau da muka ga wata ai kowa a cikin zuciya shi ya sani ai azumi zai niyyar ta riga ita kullu niyya ta riga ta kullu tashin ka da zaka yi kamun asuba ka ringa neman abin da zaka ci in baka da niyya ka nema niyya ta riga ta kullu wai abinda aka dora mu akan shi shine dai kai karatun niyya Allahumma inni nawaitu siyami yawmi kaza kaga wannan duka bai daga cikin shari'a wannan bid'a ce tantagariya kuma shine abinda manzo Allah yake yaki da shi wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar kowace bid'a bata ce kuma wannan batan wuta ita ce makomarta wannan abinda iyaye da kakanni aka tashi ana aiwatarwa wannan mu'ajji sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutun ya dau niyya azumin da zai aiwatar kamun ya dauke shi ita kuma niyyar nan a zuciya ake yinta ba wanda yake iya bayyana ba wanda ya san abin da yake cikin zuciya da in ba ubangiji ba ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur shi kadai yake da wannan amma dai he azamuna wane ya huskanci can wane ya huskanci can wane yana ada amma dai an zo ana an saje ana mu'amala ba wanda ya san abin da yake cikin zuciya ita niyyar nan kurun da zaran ka kunta a Allah kai mu gobe dan ka sha ruwa mi kake cewa Allah gwada mana na gobe ko niyya ita riga ita kariya Allah da tardamu Allah ta'ala alam na
yana shi ba kaman irin lokacin sai da su
na
kaman lokacin kaza a cikin matsayin su yanzu
ni da yau dai san kanta dai na tsaya kasancewar mun sani ba tunda da cikin kalendariyan wancan nisa tattukan ne na sankanta ɗin ai kalendariyan in ba na sunna voyage ba in ka samu shine kamar ake kirdadawa amma dai sauran mu zuku gani ni da kwai wanda jiya ma na gani dantinaf ma aka sanya irin wannan application in suna da matsala na ketawa alfajir amma dai hadawar rana hudawar rana dukan su wannan busu da matsala akan sa zawali ba matsala amma dai matsalar shi shine wurin ketawa alfajir ketawa alfajir in kaga irin wa'annan kenan da kai wanda he ka kara mai minti 20 sannan zakka ga alfajir yin wani kuma he ka kara mai minti 15 sannan zakka ga alfajir yin ya keto insha Allah za kawo kalendariyan nan kenan wanda suke so yi protocol sankanta ne ina sankanta yin mun sani ba yau shau kai kira sallah karan set raragewa kenan yake yi insha Allah za a kawo shi kenan wanda suke so sai su yi photocopy wanda yake na wannan na wurin Alhaji Gambo insha Allah insha Allah abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomusu ita ce makomanmu bugatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a cike wannan ibada da muke ciki muna fatan ubangiji ya datar da mu da ita ya ƙara ba mu himma akan aiwatar da duk abin da zai kasance mana alkhairi rayuwarmu ta duniya da ta gobe kiyama kuma ya karban mana ya sanya muna daga cikin wanda za a entar da wuyayensu daga wutar jahannama iyaye da ƴan uwa da kakanni wanda suka riga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya saukar da rahamar shi a cikin kawarrukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك